Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 7 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mu kawo labarai.
Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba. Shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya Laraba a Majalisar Dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Japan ta ayyana dokar ta baci a birnin Tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger mutanen da suka tsira daga tagwayen har-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 100 a ƙarshen makon jiya a ƙauyukan Chebangu da Zaramdare na gundumar Wallam. Sun taru a garin Manges inda suke samun mafaka sai dai aka rasu na fatan a mayar da su gida. Sannan kuma a yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan rigakafin annobar coronavirus, gwamnatin kasar ta bakin ma'aikatan lafiya na matakin farko ta bayyana cewa nan da ƙarshen watan Janairu da muke ciki za ta karɓar rigakafin annobar ta corona miliyan 42. Baya ga haka Aisha Tasile na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki. Za mu ka muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba inda ta kammala aikin ta a safiyar yau Alhamis bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence wanda ya jagoranci zaman da aka katse ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da Biden ya samu 306, Trump kuma ya sami 232. Trump ya shafa watanni biyu da suka shige yana ta nanata ikirarinsa marasa hujja na cewa shi ne ya yi nasara tare da kuma buƙatar magoya bayansa su kalubalanci sakamakon, ciki har da bayanan da ya yi jiya Laraba. Jam kaɗan da majalisar ta tabbatar da nasarar Biden, Trump ya yi alkawarin miƙa mulki cikin tsanaki a ranar 20 ga watan Janairu duk da cewa ban amince da sakamakon zaben gaba ɗaya ba. A koyaushe ina cewa za mu ci gaba da gwagwarmaya don tabbatar da cewa an kirga ƙuri'u na gaskiya ne kawai, inji Trump. Yayin da wannan yake nuna ƙarshen wa'adin farko mafi girma a tarihin shugaban ƙasa, wannan kuma shine na farko na fafutukar Make America Great Again. Shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya a Majalisar Dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abin kunya ne abin da ya faru a Majalisar Dokokin Amurka. Amurka na ikirarin ita ce madubin demokuraɗiyya a faɗin duniya. Don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a shafinsa na Twitter. A jiya Laraba dai kungiyar kasashen tarayyar Turai ta nuna goyon bayanta ga zababben shugaba Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben Biden. Shugaban kungiyar NATO Chief Jens Stoltenberg cewa yayi dole ne a mutunta sakamakon wannan zabe. Haka zalika ministan harkokin wajen Turkiya a wata sanarwa cewa yayi muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a tebur don kawo ƙarshen wannan matsalar. Prime Minister Japan Yoshihide Suga ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin Tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar. Dokar za ta fara aiki daga gobe Juma'a kuma za ta kai har zuwa 7 ga watan Fabrairu. An buƙaci mazauna Tokyo, China, Kanagawa da lardin Saitama da su zauna a gida bayan ƙarfe 8 na dare, sannan gidajen sayar da abinci da shagunan barasa su ma su rufe a lokacin. Dokar ta jiya Laraba shi ne karo na biyu da gwamnati take ayyana wa tun lokacin da annobar ta fara barkewa. Prime Minister na lokacin Shinzo Abe a hukumance ya ayyana dokar ta baci na tsahon kwanaki 30 a Tokyo da kuma wasu larduna 6 a watan Aprilin da ya wuce a farkon kwanakin da annobar ta barke. To sai dai ba ɗaya daga cikin dokokin da ta goyi bayan matakan kullun a duk faɗin ƙasar saboda kundin tsarin mulkin Japan na bayan yakin duniya na biyu.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba sai sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Kamar da kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger mutanen da suka tsira daga tagwayen hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 100 a ƙarshen makon jiya a ƙauyukan Chibangu da Zaram Dare na gundumar Wallam sun taru a garin Manges inda suke samun mafaka sai dai akarin su na fatan a mayar da su gida. Wakilin muryar Amurka a Yamai Salamun Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Daruruwan mutane ne suka tserewa matsugunansu sakamakon waɗannan hare-hare na ƙauyukan Chambongu da Zarum Dare da ke ƙaramar hukumar Walam iyakar Nijar da Mali. Wannan shine karan farko da 'yan bindiga ke afkawa fararen hular da basu ji ba basu gani ba tun bayan da 'yan ta'addan arewacin Mali suka kaddamar da kai hare-hare a jamhuriyar Nijar. Mafari kenan jama'a ta tsere zuwa garin Mangaize don neman mafaka. Wannan wata mata ce da ba za mu bayyana sunanta ba saboda dalilan tsaro. Tana cewa idan ana yaki yara da mata su suka fi kowa ɗanɗana kuɗa. Yara da yawa sun zama marayu a sakamakon wannan al'amari. Ina kira a taimakawa waɗannan yara da suka rasa mahaifansu domin ba su da wanda zai ɗauki ɗawainiyarsu wajen dangin uwa da na uba. Hakimin Zarum Dare da ke magana da yawun mazaunan ƙauyukan na Chambongu da Zarum Dare ya buƙaci hukumomi su hamzarta ɗaukan matakan da za su ba da damar mai da su gida.
President dinki jama'a mu duri sai mu waye fondo kan gihin ga yanda jama'a ngai fara da.
Yace muna buƙata shugaban ƙasa da mukarrabansa su dubi hanyoyin mayar da mu inda muka fito domin a ƙafa mata da yara suka gudo sun wahala sosai ga yunwa ga gajiya wasu ko barci ya gagare su sakamakon wannan tashin hankali.
Borin harai borin si da jirbi.
Kwanaki biyu da harin na Chambongu da Zarum Dare wata tawagar 'yan majalisar dokoki daga bangaren 'yan hamayya ta ziyarci mutanen da suka yi hijira zuwa Mangaize da nufin jajanta musu tare da basu tallafin kuɗaɗe. Ziyara ta baya-baya ita ce wacce tawagar ɗan takarar jam'iyyar PNDS Bazoum Mohammed ta kai a jiya Laraba don jajantawa waɗannan bayan Allah tare da basu tallafin cimaka.
Allah ya ji kan mutanen da suka rigaye mu. Allah ya gafarta musu. Allah ya ba ku hakuri ku da kuka yi saura. Mun zo don mu nuna muku baƙin ciki da yake tare da mu. Dangane da wannan abin da yawa kana mun san da gwamnati ta ɗauki matakai mun kawo muku algudumwa ta wannan lokacin jama'a Allah ba ku hakuri Allah ya kawo lahiya da zaman lahiya cikin ƙasarmu.
A taron bidiyon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a jiya Laraba babban kwamishinan hukumar ƙungiyar tarayyar Afirka wato AU Musa Faki Muhammad ya bayyana juyayi akan wannan al'amari da ya faru da ƙasar ta Nijar. Sai dai ya ce girman matsalar tsaron da ta janyo waɗannan kashe-kashe ta fice a tsaya ga jajantawa kawai. Saboda haka ya zama wajibi ƙasashen duniya su yi wani abu a kai, in ji shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Salamun Muna Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Sannin hada-hadar kuɗaɗe a yankin Asiya sun kira sama a yau Alhamis, yayin da masu saka jari suka yi watsi da rikicin siyasar da ke faruwa a Amurka. Kasuwar zuba jari ta Nike da ke Tokyo ta rufe inda ta cira da kashi 1.6 cikin 100. S&P ASX ta Sydney ta cira da kashi 1.5 cikin 100. Composite ta Shanghai ta cira da 0.7 cikin 100. Kospi ta Seoul ma ta tashi da kashi 2.1 cikin 100. China T-Sec ta Taipei ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.5 cikin 100. Hang Seng ta Hong Kong ta yi ƙasa da 0.3 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini, Kana Seng Seng ta Mumbai ta cira da 0.1 cikin 100. ana ci gaba da neman musabbabin bala'in da ya kashe mutum 176 a jirgin saman ƙasar Ukraine shekara guda bayan da sojojin Iran suka yi kuskuren harbo jirgin da makamai masu linzami daga sararin samaniya. Jami'ai a Canada, wanda mafi yawan fasinjojin 'yan ƙasar ne da suke cikin jirgin da sauran ƙasashe da abin ya shafa, sun nuna damuwarsu game da rashin nuna gaskiya da bayyana binciken da Iran take yi akan sojojinta. Iyalan da ke cikin makoki sun zargi jami'an Iran da cin zarafinsu, duk da cewa suna nesa da su. Wannan mummunan hatsarin ya rura wutar rikicin a fadin Iran, ya ƙara rashin yardar jama'a ga gwamnati, kana hakan ya ƙara lalata dangantakar Iran da yammacin duniya.
A kai da haske, a yayin da Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan rigakafin annobar coronavirus, gwamnatin ƙasar ta baki ma'aikatan lafiya na matakin farko ta bayyana cewa nan da ƙarshen watan Janairu da muke ciki za ta karɓo rigakafin annobar ta corona miliyan 42 wanda za su amfani 'yan ƙasar kashi 20 cikin 100. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani.
Wasu 'yan Najeriya da suka haɗa da likitoci sun bayyana ra'ayoyinsu game da samun rigakafin annobar coronavirus idan gwamnati ta karɓo.
Sunana Ummi Tarabi'u. Ya idan aka ce aka kawo rigakafin yanzu zan yadda a yi min, saboda rigakafin sai ya fi kare ka akan ka samu natural cutar ita kanta ta kama ka. Idan ta kama ka, jikinka ba lalle ya iya faɗa da ita, ka warke, immune system ɗinka ba lalle ya rinƙa fighting ɗin shi sosai ba. Amma idan aka baka rigakafin, jikinka zai samu wani version ɗin cutar ne wanda ba mai ƙarfi ba ne ba. Zan iya yadda a yi ma mijina, a yi ma ɗana, a yi ma mamana, a yi ma ƙannina da duka kowa da kowa na kusa da ni. Saboda gaskiya sai ka fi samun kwanciyar hankali, kuma cutar idan ta zo ba za ta yi maka da wuya ba.
Sunana Ibrahim Adamu Baƙo. Ra'ayina game da wannan rigakafi na coronavirus shine, in har gwamnati ta tabbatar da cewa wannan rigakafin amintacce ne wanda ba shi da matsala, an yi gwaji an tabbatar da bai da matsala ga rayuwar ɗan adam, to ni a gani na zan iya yadda a yi min wannan rigakafi. To in ba a samu wannan wato tabbacin cewa wannan rigakafin tana da inganci ba, to kowa dole zai taka tsantsan wajen wannan rigakafi. To a ƙarshe dai zan jawo hankulan gwamnati da a yi ƙoƙari kar a bari har sai lokaci ya ƙure, a hau kafafen yaɗa labaru, a wayar mu al'umma da kai.
Sunana Dr. Sani Ahmad na asibitin koyarwa ta Barau-Dikko da ke jami'ar jihar Kaduna. Harkar rigakafi ba wani abu ne sabo ba, samun turjiya a kan shi musamman a irin wannan yanki namu. Kuma yana daga cikin halayyar ɗan adam ya zama cewa yana tababa game da sahihancin hanci ko rashin sahihancin wani sabon abu da aka kawo masa, musamman ganin cewa sai da aka yi gwaje-gwaje da yawa masu dama kafin aka fitar da wannan rigakafi. Kuma kowane sabon magani akan samu irin wannan kalubale a farkon zuwansa, wanda kuma waɗannan kalubale ba su keɓanta akan wannan rigakafi kaɗai ba, ta magunguna ma ba su keɓanta da irin waɗannan kalubale na a samu wani jikinsa bai karɓa ba, wani kuma ya karɓa, duk ana samun irin waɗannan.
A wani ɓangare kuwa, jagorar kwamitin ko ta kwana a yaƙi da cutar coronavirus a Najeriya, Dr. Sani Aliyu, ya yi ƙarin haske game da batun karɓo rigakafin.
Kamar dai yanda shi shugaban ma'aikatar primary healthcare Dr. Faisal Shabi ya yi bayani a mitin namu da 'yan jarida, akwai gafi ita wannan kungiyar ƙasashen duniya ce ta samu wannan rigakafi na mutum da ke cin kusan biliyan, to a ciki akwai Najeriya. Sun yi mana alƙawarin za su ba da rigakafin kashi 20 daga cikin 100 na mutanen mu, su kusan mutum miliyan 42 kenan 'yan Najeriya za a ba su wannan rigakafin a kyauta. Duk da dai gwamnatin Najeriya dole ta samu kuɗin da za ta kashe domin ba da wato operation.
Dr. Sani Aliyu ya ƙara da cewa
alluran na mutum 100,000 da za a fara kawowa a ƙarshen January, wani za a fara ba ma'aikatan lafiya da kullum suke cikin fargaba na kama wannan cutar, saboda suna mu'amala da marasa lafiya masu wannan cutar, kuma ma'aikatan gwamnati wato waɗanda suke suma suna kan gaba na hulɗa da jama'a. Daga nan kuma za a fara ba waɗanda suke da cija, kuma gwamnati ta riga ta fara shiri domin ba da wannan allura.
Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulra'uf, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Aisha Tusule dauke da lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tusule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin.
Shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga Dr.
Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba. Amma daga baya zai iya zai wasu cuta. Misali akwai cututtuka wadda da uwar suka shafa ma tun ma yana ciki kenan. Abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga.
Tun yaro
na tun ma jariri na ciki. Ciwon suga misali yake baki guda ɗaya kenan. Akwai kuma wasu magunguna da za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi. So misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma. Akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci suna taba halittar su. To in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yar. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko German measles ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi so tana iya tsallakawa
ba cikin pox ba
ita wannan rubella sunanta dukkansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samunsa. Zai iya samunsa misali idan ya dade bai numfashi ba akwai abin da muke kira severe bus asphyxia saboda rashin shashe iska a jininsa. So tana iya taɓa ƙwaƙwalwar shi to kuma har da sassan ji. So yana iya fitowa a haka. Saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy. Za ki ga yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shika. Yawa. Lakan ta taɓa mata ƙwaƙwalwa. Saboda haka sai ki ga har jin ma ba zai iya samu ba. Za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa ato.
Idan aka samu
an haifi
ban tarin numfashi ko idan aka samu wannan aka haifi yaron ana iya magance matsalar.
Yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna. Akwai sashin su gura na neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu wafiya da neurologist. Za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda suka samu irin wannan za ki ga sun dade har girma ma za su kai suna fama da larurar. Za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba.
Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata.
Eh gaskiya yawanci by definition ma inda zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, hypoxic brain injury. Da kinga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labar inda zai tsaya kenan. Wadda ya taɓa ƙwaƙwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da ƙwaƙwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani jaundice da take kama ƙananan yara neonatal jaundice ita ma tana taɓa musu ji. Yaro ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya. Sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda ƙwayan cututtuka ne kamar ƙyanda kamar hangun yawa sankarau duk wanda ya kama yaro ki ga zai iya taɓa jinsa. Saboda haka sai ki ga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba. Kamar masu cin da nake miki misali cindo ƙarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki ɗin ma sukan iya samun ƙari ko rage. su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba. Saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gabe farka ba ya kamata ta san cewa miwa baya ji sosai, tunda akwai waɗanda za a iya kawo su daga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu, ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ya ga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya. So shine so za mu iya kallon su ta haka. So in kika lura za ki ga cewa akwai ƙwayoyin cututtuka, akwai magunguna, da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya ci kuji.
Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su da rebo sabiya, irin waɗanda ba rani ko damuna ban dauke da yanayi ba guda ɗaya, irin waɗanda sanyi ko ko bazara ba sa hana musu aikin duniya, irin waɗanda sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun malabiya, irin waɗanda sun ka tafi gardin da lokutan su don ceton mara lafiya, irin su ne ne ka gaisarwa a baitukan da na yi wa taken lafiya.
Wannan ɓangaren ji kenan, saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne, akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa, in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu. So akwai cututtuka wadda
kunne yana sa jiri idan bai daidaituwa
kunne, ai shi dama aikinsa biyu ne, da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar
da
kake ƙwarai kuwa da kuma jin magana, aiki biyu Allah ya kirkire shi ma. So wannan sassan sun fi taɓa ɓangaren ji. Akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai,
misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease, duk da ba ta da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu, tunda yaro ma ba zai iya gaya muku yana jiri ba, sai dai ke ki lura a matsayinki na mahaifiya ba zai iya gaya muku yana jiri ba, amma yakan kama su ki ga cewa su. So akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muku suna jiran, wasu za ki ga ba za a damu da su ba, wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa, sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri. Su wannan sashi ne daban, wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi ma su san. Saboda haka aka gina su guda biyu, sai shi ne yadda za ki kalli kunne da yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa. So yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri, duk da jinin za ki ga bashi da yawa a yara,
jinin wato rashin ƙarfi dai a takaice,
a'a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye sai ka ji hajijiya,
hajijiya mutane za su dinga gani kamar
to ai shi ne wani yaron za ki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido ana iya ganewa haka ko ido ki ga yana dan kaɗawa, because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kaɗa, saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya ƙwaƙwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu.
To idan aka samu irin wannan matsala akwai magani?
Akwai wacce digiwanci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa, inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi. Misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi wadda rumai an rasar rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya ɓaci, abun da muke kira cochlear implant shi ne wani electrode ne wani
jijiya,
a to ya yi kiran su jijiya da wasu electrode, shi ake muke zura a cikin kunne can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da shi dodon kunnen ki san wanda Bahaushe yake faɗa shi ne abin da yake taɓa sunan sa tympanic membrane, to amma a can ciki akwai abu da ya murɗa kamar dodon kofi sunan shi cochlear, to shi muke zirawa shi wannan electrode ɗin kamar harka ce ta wannan wutar lantarki, misali na'ura ce amma zare ne na na'urar, muka zira shi bishiyan wannan nan da ɗaya tun dama ita ke ɗaukar ƙara kuma wani irin ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya mutuna ya mutuna idan karar ta je su wannan abin shi zai dauke shi sakon sai kai ma kwakwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa ji
to anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarshen tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da Majidu Lagos Gresham da ta hada mana a shirin ni ce Aisha ku kasance cikin koshin lafiya
madalla a gaida Aisha Tsale yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Bello Ishaku Birin Fulani da ke jihar Gombe inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka to yau zan yi kira ne ga hukumomin kiwon lafiyar Najeriya da cewa su tantance allurar rigakafin cutar coronavirus da kuma muke shirin shigowa da su cikin kasar domin tabbatar da ingancin alluran kafin yi wa al'umma rigakafin alluran domin gujewa yankitso da kwarbata to sai sako na gaba da ya fito daga Zulaidaini Abdu a Agadez shi kuma cewa yayi salam sashin Hausa na VOA radio mai albarka dan Allah ku bani damar yin kira na musamman ga ƴan siyasar ƙasa ta Niger baki ɗayan su tun daga gwamnati mai barin gado da sabo da za ta shigo da ƴan majalisa da sauran su cewa su ji tsoron Allah su riƙa tuna da haƙƙin talakawan da ake kashewa a kullum wanda su ne suka zaɓe su sai abinda zai fidda wa ƙasar nan kitse a wuta dan Allah su gyara nagode VOA Hausa to shi kuwa Abubakar Salisu Arikemi alasana faɗi daidai da ke Potiskum cewa yayi salam VOA Hausa Shirin karɓar wannan rigakafin cutar corona da gwamnatin Najeriya ke yi sai dai mu ce a kai kasuwa domin mu matsalar tsaro ita ce abin da ta fi damun mu a Najeriya a yanzu ba cutar corona ba to sai sako na ƙarshe daga Usman Shitu Mahuta shi kuma cewa yayi salam VOA Hausa hakika samsam ba mu ji daɗin abin da ya faru a ƙasar Amurka ba inda aka samu wasu zaune gari banza da sunan zanga-zanga da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka mamaye ginin majalisar dokokin Amerika ta Capitol Hill tare da tarwatsa zaman majalisar yayin tabbatar da Joe Biden a matsayin wanda ya lashe zaben Amerika da aka gudanar tabbas wannan abin da ya faru abin kunya ne da takaici ga kasar Amerika shin wannan wani sako ne Amerika ke aikawa ga sauran kasashe masu tasowa da take yawan jan kunnan su wajen girmama demokradiyya da kuma karɓar sakamakon zaɓe hakika su yaya babba Amurka girma ya faɗi to ma adalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni to har yanzu dai ga Hafiz ya dawo da labarai amma fa a takaice
Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba inda ta kammala aikin ta a safiyar yau Alhamis bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence wanda ya jagoranci zaman da aka katse ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da Biden ya samu 306 Trump kuma ya sami 232. Shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya a majalisar dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga babban abin kunya ne abin da ya faru a majalisar dokokin Amurka Amurka na ikirarin ita ce madubin demokradiyya a fadin duniya dan haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana a cewar Prime Minister Britain Boris Johnson a shafinsa na Twitter a jiya Laraba dai kungiyar kasashen tarayyar Turai ta nuna goyon bayan ta ga zababban shugaba Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben Biden
fata masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma an jima da misali ƙarfe 9:30 agogon Najeriya na jan kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu ga madadin Muhammad Hafiz Baralle da ya tayani gabatarwa sai kuma Julie Ladas Crush da ta hada mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.